إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولنا رانا من البركة رانا الاثنين الشاشدة قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرنا لدبو الآية لديه دو دا أربعين دا بيو واندي بي دي دا بيو قوات الشاء الآية لديه هيهور النبي إيسى دا مريم عليه السلام شكرنا لدبو بيو دا أشرين دي دي شكرا da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Ad-Durratul Mudiyya fi Nazmi Tauhidi Rabbil Bariyya wanda aka sani da Alfiyatut Tauhid wallafar babban malami Al-Allamatul Kabir Al-Shaykh Muhammad ibn Ali ibn Adam Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala wanda wannan darasi shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka da satin da ya gabata mun kwana a shafi na 35 a ƙarshen al-faslul hadi 10 fi bayani qawa'id al-imani bil asma'il bil asma'il husna fasli da 11 da muka karanta bayani akan ka'idodi na imani da sunayen Allah madaukakin sarki wayanda suke mafi kyau a yau kuma bayan gabatuwar wancan fasalin da mun ji ka'idodi da ahlus sunna wal jama'a suke tafiya akan su a bangaren imani da sunayen Allah madaukakin sarki yau kuma zamu tashi a fasli na 12 al-faslu thani 10 fi bayani qawa'id al-imani bis sifatil ula kuma wannan fasli na 12 zai bayani akan abu da ya shafi ka'idodi na imani da sifofin Allah al-ula mafi daukaka mafiya daukaka wannan fasli yana da matukar muhimmanci sosai wanda zamu ga ya mafi bayani sama ga faslin da ya gabace shi saboda babin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala babi ne mai fadin gaske wanda kamar yadda zamu ji a cikin karatu yafi babin sunaye fadi to shi yasa malamai suka bashi muhimmanci saboda sabanin da akwai a bangaren sifofin Allah madaukakin sarki yafi yawa kuma yafi illa sama ga sabanin da akai a babin sunaye to shi yasa yana da kyau mu karanta wannan ka'idodin kuma mu haddace su mu dinga muraja'an su lokaci bayan lokaci saboda da yawa daga cikin mutane imma waɗanda suke akan bid'a tun asali ko kuma waɗanda ba kan bid'a suke ba amma kuma sun fada kan kuskure na bid'a Malam ya ci gaba da cewa a baiti na farko, baiti na 318, sifatuhul uliyahi yathana'u wa hayaka malun malahantiha'u. Ka'ida ta farko a babin sifofin Allah madaukakin sarki da malamai suke ambata, malamai tun daga na as-salaf da ba su bi musu da kyautatawa, wanda koda ba a samu sun furta haka da bakinsu ba, musamman sahabbai mabiyansu, to za mu ga ka'idodin aikin suna tabbatar da waɗannan ka'idodin, domin a ƙarƙashin aikinsu da bayanansu da fahimtarsu aka fitar da dukkanin waɗannan ka'idodin. Babu wani abu da aka ƙirƙiro sabo wanda ya saba ma matafiya ta magabata. To sai fara da ka'idar farko, cewa sifatuhu al-uliya, sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ida ta farko da ya kamata musulmi ya yi riko da shi shine sifofin Allah mafiya ɗaukaka ne. Sifat jam'i ne na sifa, ya kawo shi da jam'i kuma ya idafarsa. Wannan hu yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sifofin Allah madaukakin sarki tare da tarin yawansu, to al-uliya ne, mafiya ɗaukaka ne. Lafazin al-uliya mu'annas ne, wanda muzakkarinsa shine al-a'la. Al-a'la, in ka ce al-a'la muzakkar kenan mafi ɗaukaka, da ka ce al-uliya to shine mu'annas, saboda shi sifat tun daga mufradinsa har jam'in za mu ga cewa mu'annas ne. Da bai abu furadi sifatun ake cewa, sifatun walaka mu'annas ne. To yana da kyau abin da za a kawo na sifar shi, to shi ma ya zama mu'annas. Sannan gashi an yi jam'insa, aka ce sifatuhu, to shi yasa sai aka ce al-uliya. Wanda duk wanda ba Allah ba, to ba lalle ba ne sifofinsa a ce sun zama masu ɗaukaka, ma ballantana a ce maɗaukaka. Wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki yake banta da shi, wahdahu la sharika lahu. Duk wata sifa da Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa ko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to za mu ga cewa wannan sifa ɗin sifa ce mafi ɗaukaka ga Allah madaukakin sarki. To kamin mu ci gaba da bayanin ka'idodin, hanyoyin da ake tabbatar ma Allah sifa hanya uku ce, kamar yadda Shaykhu Muhammad Salih Al-Usaimi rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi da ya bayani akan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa, da ya sabai suya da Al-Qawa'idul Musla. To a ciki yake cewa hanyoyin da ake iya gane ko ake tabbatarwa Allah sifofi hanya uku ce. Hanya ta farko shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa, ya ambaci siffat kai tsaye ta Al-Qur'ani ko kuma annabin sa sallallahu alaihi wasallam, ma'ana nassi, a samu nassi qarara yana dauke da sifa kuma an tabbatar ma Allah ita. Kamar fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله يقول سركي ولله العزة صفة تعالى عزة بوايا تتبتغ الله سبحانه وتعالى كغانا الله تعالى يتبتر وكنسا صفة تعالى عزة تبوايا لوككا. Haka a wata aya Allah madaukakin sarki yana cewa wa rabbukal ganiyyu dhur rahma, a wata ayan wa rabbukal ghafuru dhur rahma, ubangijinka al ganiyyu wanda yake mawadaci, dhur rahma ma abuci rahmani, shi ma'anan Allah ya tabbatar ma kansa sifa ta ar-rahma bayan ya tabbatar wa kansa suna na al-gani kenan cikin sunayen Allah akwai al-gani cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai ar-rahma ita ba wacce ayar wa rabbukal ghafuru zur-rahma bayan ya tabbatar ma kansa sunan al-ghafur haka kuma ya tabbatar ma kansa sifa ta ar-rahma to wannan ita ce hanya ta farko da ake tabbatar wa Allah sifa shine yazan shi Allah ya jingina wa kansa wata sifa hanya ta farko kenan hanya ta biyu shine a cikin sunaye waɗanda muka yi karatu akan su shine yazan wani suna na Ubangiji yana dauke da wannan sifa din domin kamar yadda muka karanta a ga bayani akan qawaid al-iman bil asma'il husna cewa duk wani suna yana dauke da wata sifa duk wani suna yana dauke da wata sifa sabanin haka ba za a ce duk wata sifa tana dauke da suna ba kamar nan da yake cewa wa rabbukal ghaniyyu to lafazin al-ghaniyyu suna ne saboda haka yana dauke da sifa ta al-ghina'u al-ghina'u haka nan da yace wa rabbukal ghafuru suna al-ghafuru yana dauke da sifa ta al-maghfiratu al-maghfiratu ghafara wannan ita ce hanya ta biyu shine sunan da Allah madaukin sarki ya sa wa kansa ya zayyana dauke da wata sifa kullu ismin yatadammanu sifatan aw sifatin ko wanda suna da dauke da sifa ko dai sifan nan kwaya dai ko kuma sibobi ma da lama hayya ta uku yace shi ne da ake tabbatar ma Allah madaukin sarki sifa shine Allah ya bada labari Allah ya bada labari da cewa yana aikata kaza ta hanyar aiki ko ta hanyar ya sifanta kansa da wani abu kamar yadda yake bada bayani akan abin da ya shafi tahuwan sarana tashi al-kiyama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waja'a to lafazin waja'a fi'ili ne kuma Allah labari yake bayarwa saboda a karkashin sa za a samu sifa ta al-maji'u tahuwa saboda haka cikin sifofin Allah shine akwai al-maji'u haka da ya ambata a wata aya da yake cewa inna batasha rabbika lashadid aga hakika rikon ubangijinka mai tsanani ne kamun ubangijinka to ciki aga Allah ya bada labari akan sifar al batash damqa ko kuma fadin Allah ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki gare ku baya nufin wahala gare ku saboda haka cikin sifofin Allah akwai al-irada karkashin wannan labari karkashin wannan fi'ili da Allah madaukin sarki ya ba mu labari to wannan sune hanyoyi guda uku da ahlus sunna wal jama'a suke tabbatar ma Allah sifofi daya daga cikin su ko kuma dukan su duk wata hanya da za a tabbatar ma Allah sifa in ba wannan hanya ba to wannan hanya ce ta yin bid'a hanya ce ta yin bid'a to yana da kyau mu san wannan sannan dalili na cewa Allah yana da sifofi wannan alqur'ani ya tabbatar da wannan haka kuma a wurare daban-daban dai mun ji ya ambaci wasu sifat ya jingina wa kansa sannan a dunkule kuma Allah ta'ala yana cewa walillahil masalul a'la Allah madaukin sarki shi yake da al-masalul a'la wa huwa al-azizul hakim al-masalul a'la malamai suka ce shine al-wasful a'la sifa mafi daraja mafi kauli mafi daukaka to ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan aya jumlatan a dunkule ta tabbatar da sifantuwar Allah madaukakin sarki da sifofi ko mafi ya daukaka to wannan don ayi raddi ga masu ganin cewa bai kamata a jingina ma Allah suna ba jingina sifa jingina ma Allah sifa yana kokarin tabbatuwar kamanta Allah da halittu. Domin sifa suna cewa wai sha'ani ne na halitta, shi kuma Allah ba halitta bane, sai bai kamata a jingina ma Allah sifa ba. To wannan kaulin ne batil, tunda Allah ya riga ya jingina ma kansa yana da, to dole ayi imani kuma dole a tabbatar masa. Kuma tabbatuwar Allah yana da sifa kamar yadda zamu ji a cikin karatun, ba shi ke tabbatar da cewa Allah ya yi kama da wane ba ko halitta kaza. To kaida ta farko shine al-uliya, wanda ko wannan aya da muka karanta ta tabbatar da wannan. Kaga walillahi al-masalul a'la, to shi yasa in an zo babin su sifofin Allah sai a ce sifatuhul ula, sifatuhul ula, kamar yadda a babin sunaye mun karanta shi ma aya, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. So da haka da sunayen da sifofin kowannen su ya tabbata a nassi. To kaida ta farko mun ji cewa sifofin Allah al-ula ne, kenan babu wata sifa ta Allah da adda na kasu ko abin suka ko wadda ba cikakka ba kamar yadda zamu ji. Kaida ta biyu yace hiya sana'u, sannan sifofin Allah kuma dukkanin su yabo ne, ba wata sifa ta Allah da za a fada kaji cewa ka wannan sifa da dai ba a fada, da dai ba a fade ta ba. Sabanin halittu, da yawa cikin halittu wasu zaka ga suna da sifofin da in an fadi wannan sifofin zaka ga ba yabo bane suka ne. Misali mutumin da agurugu, aka ce gurugu, aga yi wannan ba yabo a ciki. Ko mutumin da an makahu al'ama, sai aka kira shi da al'ama ba kahu, to wannan akwai yabo ciki? Akwai yabo ciki, suka a akwai ciki. To shi Allah sifofin shi sun tsalkaka aka haka, duk wata siffa da za a tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala za ka ga cewa akwai yabo ciki, shine hiya sana'u. Sannan ka'ida ta uku wahya kamalun, duk sifofin Allah kuma dukkanin su kamalallu ne, ba wata siffa wadda take naqisa, ba za a ce siffa kaza ta Allah tana da naqasu ba. Malahanti hau, kuma wannan kamalar ko kuma waɗannan sifofin na Allah subhanahu wata'ala ba su da iyaka. Wannan aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a, kamar yadda mun karanta a babin sunaye cewa sunayen Allah ghairu mahsura, ba iyakantattu bane. To haka su ma sifofin Allah ba mahsurai bane, sifofin Allah subhanahu wata'ala ma lahanti hau, ba su da iyaka. To waye yau zai iya tsayawa ya ce maka zai lissafa maka sifofin Allah subhanahu wata'ala? Kaga zai bata maka san lokaci, dan ba zai iya ba. Wannan su ne kaidodi guda uku. Kaida ta hudu wa kullu hatu ukhadhu an tawqifi la'an qiyasin za'ifin sakhifi, wa kullu ha, dukkanin sifofin Allah subhanahu wata'ala tu ukhadhu an tawqifin, ana karbar su daga nas. Wanda mai bayanin hanyoyin guda uku ko wanda ana ya kamata mu kawo su. Hanya ta farko shine Allah ya jingina wa kansa sifa, kamar yadda muka ji walillahi al-izzatu wa li rasulihi masala. Kaga Allah ya tabbatar maka kansa sifa al-izza, huwa rabbukal ghafuru dhurrahama, huwa rabbukal ghaniyyu dhurrahama, anan dhurrahama. Allah ya tabbatar maka kansa sifa ar-rahama, ko yuridu Allah bikum al-yusra, wannan ta hanyar Allah shi ambaci wani aiki wanda karkashin wannan aikin zamu fahimci akwai sifa a ciki, akwai sifa a ciki ta al-irada. Sannan hanya ta uku a samu suna ya kunshi wannan sifa din, kama al-ghaniyyu yatadammanu sifatal ghina, al-ghafuru yatadammanu sifatal maghfira. Duk wani suna yana dauke da wata sifa, to wannan shine abin da yake nufi da an tawqifi. Saboda haka hankali ba zai yi aiki ba anan a babin sunayen Allah, a babin sunayen Allah ko sifofinsa, ba za ka ce ai zan yi amfani da hankalina ko da tunanina ba in jingina ma Allah sifa kaza, ba za a yi wannan. Shi yasa ya ce la an qiyasin, ba ta hanyar qiyasi za'ifin wanda yake gurbatacce ba. sai yakin da ya saba kiyasin da ya saba manassi ya saba madalili ingatacce to ba a shi yasa sifofin Allah ba a kiyasin su ba a kiyasin sifofin Allah ba a kiyasin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda akwai yan bid'a waɗanda su sun fada a wannan babin suka yi ta kirkiro ma Allah sifofi ta hanyar kiyasi mana ta hanyar hankali kawai ba ta hanyar nassi ba da wanda suka dogara gare shi sahifin wanda yake mai rauni don duk kiyasi wanda baya da tushe baya da dalili to wannan kiyasi ne wanda yake da'if shine ma'anar sahif wanda yake kiyasi fantu da rauni min babi lasma'i sifatu awsa'u wa babu al-ikhbari ala zi arfa'u yace min babi lasma sannan ka'ida ta gaba a babin sunaye to as-sifatu awsa'u sifofi sun fi fadi sun fi yalwa saboda haka babin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to sun fi babin sunayen Allah yalwa sun fi su fadi me yasa suka ce saboda kullu ismin yatadammanu sifatan aw sifatin yadda muka karanta duk wani suna zaka samu yana dauke da wata sifa ko ɗaya ko sifofi ma da dama wanda lalakas walaysat kullu sifatin tatadammanu isman ba kowace sifa ce za ta dauki suna ba dan yanzu misali menene yake cewa waja'a rabbuka to ba za ka ce cikin sunayen Allah akwai aljiyai ba ko kuma inna batasha rabbika kace cikin sunayen Allah akwai mi albatishu ba za ka yi wannan ba ko kuma yuridu Allah bikum al-yusra sai kace cikin sunayen Allah akwai al-muridu babu wannan amma aksan haka duk inda kaga wani suna to akwai sifa karkashin sa to wannan shi yasa kaga sunaye kenan su sun fi fadi sifofin sun fi fadi sama ga fadin da su sunayen suke shi don haka shi suna kawai galiban sai dai yazo ya tabbatar da yayi nuni akan mai shi sannan kuma ya kunshi wato sifa amma su sifofi ba su da wannan sannan yace wa babul ikhbari kuma bangaren ba da labari shi ma to shine yace arfa'u alazi shima babin sifofin yafi daukaka sama ga babin sunaye dan zamu ga cewa duk wani labari da Allah ya bayar kana iya ciro sifa a gargashin wannan labarin amma ba za ka iya ciro suna a gargashin wannan labarin ba to kaga kenan ta wannan bangaren kenan babin hawo yusufofi su suka fi daukaka dan duk wani labari da Allah ya bayar cewa yana kaza yana kaza yana kaza to ya halatta ka ciro sifa a gargashin wannan labarin a wannan aiki amma kuma ba za ka kirkiro ba za ka ciro wani suna a cikin wannan labarin to wannan shine bambanci to shi yasa sifofi suke da fadi kwarai da gaske summa min as-sifati wal asma'i af'aluhu subhana dhil ala'i to summa sannan min as-sifati daga babin suna sifofi wal asma'i da babin sunaye af'aluhu ana fito da ayyukan ubangiji saboda haka duk wani suna kana iya fitowa da aikin ubangiji misali wa rabbukal ghani suna al ghani zaka iya fitowa da aiki a cikin sa shine yuguni yana wadatarwa shi ma wadaci ne sannan yuguni gairo yana wadatar da wannan sa sannan wa rabbukal ghafur suna al-ghafur zaka iya tabbatar da fi'ili a karkashin ta shine yaghfiru ibadahu a gari yana wa bayan sa gafara to wannan a bangaren suna yake nan to haka su ma bangaren sifofin haka abin yake kamar yadda muka ba da misali duk wata sifa zaka iya ciro aiki a cikin ta zaka iya ciro aiki a cikin ta sabanin aka san haka cewa ba zaka ciro sunayen Allah daga ayyukan sa ba sai dai sifofi subhana tsalhi ya tabbata gare shi zil alai ma'abuci ne'imomi ba'abuci ne'imomi da yawa kuma wala yuhitu bis sifati ahadu wala yaji lil kulli qat'an adadu wala yuhitu bis sifati ahadu babu wani da zai iya cewa wai ya kiyaye ya kewaye ilimi game da sifofin Allah babu shi ba wanda zai ce maka duk wata sifa ta Allah ya kewaye ya santa ya cikakken sani akan sifofin Allah babu dan bayyuwa mutun ya kewaye sani da abin da bai sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya ganshi mu ba wanda ya san hakikanin yadda yake to haka su ma sifofin su wannan babin suke don haka duk wata sifa sanin haƙiƙanin kaifiyarta to wannan yana ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wala yaji adadu kuma iyakance adadin su sifofin baya zuwa lil kulli ga kowa kana an wannan yake ba wanda zai ce maka duk adadin sifofin Allah shi ya tara su saboda haka zai rubutu ya tara maka sifofin Allah to duk duniya ba wanda ke da wannan adadin babu shi subhanahu wa ta'ala a takaice dai sifofin Allah ba su da iyaka sannan yace wa hayatafadalu tafadulan bila luzumi naqsin bal nu'utuhu tujtala yace wa haya su sifofin Allah tafadal wasu san fi wasu ki daraja wasu san fi wasu falala amma tafadulan pipi ko ne bilalizu mai naqsin ba tare da lazimtar wato naqasu ko tawaya akan wayan da anka mifita ba idan an ce wannan sifa ta fi wannan to ba shike nuna wanda anka fi ya tana da naqasu ba wai saboda naqasun da take da shi shi yasa aka ce wannan ta fi ta a ba haka abu yake ba amma akwai at-tafadul kare da bangaren sunaye akwai at-tafadul shi ma bilalizu mai naqsin to haka shi ma babin sifofin Allah akwai at-tafadul idan an ce za a yi musawa wai da zamu ci kamar yadda suke faɗa misali akwai as-sifatu subutiyya az-zatiyya akwai kuma as-sifatu as-salbiyya wanda ba za ka gwama ya sifofin Allah salbiyya da na subutiyya ba ta bangaren falala sifofin Allah subutiyya su bi falala to su ma subutiyya din kashi kashi akwai as-subutiyya az-zatiyya akwai as-subutiyya al-fi'liyya to su ba za mu ga cewa wasu daga cikin sifofin Allah as-subutiyya az-zatiyya sun fi falala saboda sifofin Allah as-subutiyya al-fi'liyya na'am wanda duk za mu ji wannan ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala shine tafadulan fifi ko ne bilalizu mai naqsin ba tare da lazimtar kawo na kaso akan ita sifar da aka ce kaza ta tsara ta falala bal ba haka ba tujtala nu'utu ana bayyana sifofin ne ana kowace sifa to ana bayyana ta ne da darajar ta da kimar ta amma wannan ba zai hana a samu kuma fifiko ba kamar yadda cewa manzo kaza ya tsara manzo kaza falala ba shike nuna wannan manzon shi kuma da aka fi yana da wani naqasu ba dai yana da naqasu an ga shi an fi shi ba a'a cewa annabi shine afdalur rusul to ba shike nuna sauran manzon na kasu a gare su shi yasa annabi ya fi su falala ba ba haka abu yake ba tafsiru ba'dha bi ba'd ma lazim bihi tamasulun fa haqqiq taqtani tafsiru ba'dha fassara sashin sifofin Allah bi ba'd da sashi kana iya dauko wata sifa sai ka fassara wata sifa da ita ko ka dauko su sifofi ka fassara wasu sifofi da su to wannan yin haka din yace ma lazim bihi tamasul baya lazimta cewa an samu wato kama da juna ko kuma sun yi tamasuli da an fassara sifa kaza da sifa kaza ba shike nuna to ai sifofin sun zama iri ɗaya ba ko ce sifa tana nan mai cin gashin kanta abin da yasa ake fassara wasu sifofi da wasu sifofi saboda mai sifofin kwaya ɗaya ne shine Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan baya tabbatar da tamasuli tsakanin su cewa ai duk iri ɗaya ne, a kowace sifa tana nan matsayinta, kuma ba lalle bane a ce iri ɗaya ce da waccan. Fa haƙiƙa hakikance wannan bambancin tartanin sai ka rabauta da wata babbar ganima mai yawan gaske, mai yawan gaske. Yace minha subutiyun wa minha salbi aw huwa manfiyun fa haqiq sawbi. Minha daga cikin sifofin Allah subuti, akwai sifofin da ake kira sifatu subutiya, wannan zai ba bayani akan aqsamus sifat, karkasuwar su. Minha salbi, daga cikin su akwai as-sifatus salbiyya, wasu kuma na kiranta da aw huwa manfiyun, wasu na kiranta da as-sifatul manfiyya, ita salbiyya ne. Fa haqiq, ka haqiqance sawbi manufata, abinda nake nufi. As-sawbi shine al-muradi, muradi. Fa haqiq sawbi, ka haqiqance muradi, abin nufi na. To zai ma bayanin me ake nufi da as-sifatus subutiyya da as-sifatus salbiyya al-manfiyya. Sai ce fa awwalun lizzati wal fi'l fa awwalun lizzati wal fi'l tasab wa kulluha awsafu madhin tuntakhab. Fa awwalun, kashin farko as-sifatus subutiyya, to lizzati, su da'iman zaka ga sun tabbata ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wan tasab wal fi'l intasab, haka kuma sun tabbata, sun jinginu ga ayyukan Allah. Saboda shi ake nufi da as-sifatus subutiyya, sifofin da suke da alaka da zatin Ubangiji ko aikin Ubangiji, aikin da Allah zai. Wa kulluha, to amma dukkanin su, da as-sifatu az-zatiyya da as-sifatul fi'liyya, wanda suke da alaka su kawai da zati, da wanda suke da alaka da aiki, awsafu madhin, dukkanin su sifofi ne na yabo. Duk abin da za a tabbatar ma zatin Allah ko aikin Ubangiji, to inda tabbatarwa akai, to wannan sifa ta yabo ce, akwai yabo cikinta. Malai ce tun tahab, wanda yake abin zaɓi, abin da za a zaɓa, ma'ana sifofin da za a zaɓa. To ga ma'anar zatiyya, tunda ya kakasa maka su kashi biyu, as-sifatu subutiyya, as-sifatu as-salbiyya al-manfiyya. Sai ce maka su as-sifatu subutiyya din nan akwai wanda ke da alaka da zati, akwai wanda ke da alaka da aiki. Kina as-sifatu as-subutiyya az-zatiyya, as-sifatu as-subutiyya al-fi'liyya. To ita su as-sifatu az-zatiyya sun kasu kashi biyu suma. Shine yace zatiyyatun lazimatun liz-zati la tanfakku jalla Allahu an yu'attala. Zatiyyatun, duk wata sifa da kaje an ce sifa ce zatiyya, mal yace ita ce lazimatul lizzati, ita ce wanda za ta lizimci zama da zatin Ubangiji. La tanfakku, ba ta taba rabuwa da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Kama al-ilm, kama sifatul ilmi, sifatul qudra, sifatul maghfira, sifatul sami, sifatul basar, duk sifatul hayat, duk wa'annan sifofi ana kiran su da as-sifatu as-subutiyya az-zatiyya, li'annaha tata'allaqu biz-zat wa la tanfaku anhu abadan. Ba ran da za a ce ga Allah wai ya sifanta ba ilimi babu, ko ya sifanta ba kudura babu, ko ya sifanta ba ji babu. A kamar yadda zatin Allah azali ne da muka karanta a baya, to su ma waɗannan sifofin azaliyai ne, ba halitta zuwa kai ba, kuma koyo shi zata Allah da tare da su. subhanahu wa ta'ala. Shi ne yace jallahu Allah ya daukaka. An yu attala a ce za a kore mai wai sifofi. A ce wai an raba zatin Ubangiji da sifofin shi na zati. To Allah ya daukaka daga wannan. Shi ne ma'ana at-ta'til. A ce Allah bai siffanta da kaza ba. Misali a ce Allah bai siffanta da ilimi. Ko kuma a'a ilimin Allah takaitacce ne. Ilimin Allah takaitacce ne. Mujmali ne ba tafsili bane. Kamar yadda yake aqida ce ta wasu daga cikin ƴan bid'a. To Allah subhanahu wata'ala ya daukaka akan wannan. Haka ba za a ce Allah subhanahu wata'ala ga wani abu da ya kasa samun iko a kansa ba. A'a, zatin Allah haɗe yake da ƙudurar Ubangiji. Ko yaushe Allah mai iko ne. Lailan wa naharan. Kuma har abada. Kuma ba zai gushe ba akan haka. La tata'allaqu 'ala al-mashi'ati fi'liyatun khilafuha bikullinti ko bikulliti. La tata'allaqu 'ala al-mashi'a. To duk wata siffa da kaje an ce zatiya ce ita ba ta da alaka da mashi'ar Allah. Ba a cewa wai in Allah ya ga dama ya san kaza. In Allah ya ga dama ya ji kaza. In Allah ya ga dama ya ga kaza ko kar ya gani. A'a. Duk wata siffa zatiya to ba ta da alaka da mashi'a. Mashi'a ba ta shigan as-sifatu az-zatiyya ba ta shigan su. Sai ce amma fi'liyatun. Amma as-sifatu al-fi'liyya. As-sifatu subutiyya al-fi'liyya to khilafuha. Su kuma sun saba ma as-sifatu zatiyya. Duk wata siffa ta aiki to ta ta'allaqu bi mashi'atillah. Duk siffar da zaka ji an ce Allah yana yin kaza. Ta aiki ce. To wannan siffa in Allah ya ga dama ya yi in ya ga dama ya barta. Kamar irada misali yuridullahu bikum al-yusra. Ba al-qudura ba al-irada. To in Allah ya ga dama ya nufi sauki gare ku. In ya ga dama kuma ya fasa. Ko waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. In Allah ya ga dama ya zo in ya ga dama ya bari. Inna batasha rabbika la shadid. In Allah ya ga dama ya damka in ya ga dama ya bari. Ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Al-istiwa sifa ce fi'liya. In Allah ya ga dama ya istiwa in ya ga dama ya bari. Inzalul matar saukar da ruwan sama. In Allah ya ga dama ya saukar in ya ga dama ya bari. Duk wata sifa wanda ke da alaka da aiki ta ta'allaqu bil mashi'a. Kullu sifatin fi'liyatin tata'allaqu bi mashi'atillah wa kullu sifatin zatiyatin la tata'allaqu bi mashi'atillah wa hiya lazimatun lizat abadan. To shi yace khilafuha bi kulliti, ma'ana khilafuha bi kulliti ita sifa fi'liya ta saba ma bi kulliti da dukkanin wa'ancan da aka ambata a baya sune sifatu az-zatiyya. To da kati ismul ishara ne wanda yana komawa ga as-sifatu az-zatiyya. Zatiyya tun takunu ma'nawiyya ka sam'ihi wal qudratil qawiyya. To su as-sifatu az-zatiyya din nan da ake magana wasu akwai al-ma'nawiyya cikin su. Ma'ana al-ma'nawiyya wa'anda suke ba a abinda ba a gani da ido amma ana jin sa a zuciya, kwakwalwa na ganin sa, ka sam'i kamar jin Allah subhanahu wata'ala. Kaga sifatu sam'i sifa ce ma'nawiyyatun kuma sifa ce zatiyya. Li'annaha tata'allaqu bizzat wa la tata'allaqu bil mashi'a. Sifa ce ma'anawi dan ba a ganin ji. Haka na albasar gani shi ma sifa ce zatiyya ma'anawiyya. Haka na al-ilm ilimi shi ma sifa ce zatiya ma'anawiya dan dubba a ganin su wal qudura haka iko shi ma wannan sifa ce ma'anawiya zatiya kenan cikin sifofin Allah zatiya kamar yadda yayi bayani akai to zamu ga cewa akwai ma'anawiyai akwai yawa wayanda su ba a ganin su akwai kuma akashin su kazaka minha khabariyun kalqadam wal aini wal yadaini wal wajhu yu'am kazaka minha haka daga cikin sifofin Allah zatiya akwai wadanda ake kira khabariya khabariyu akwai sifa khabariya wadda ita ba ma'anawiya bace ita kuma labarin ta Allah ya bai kuma abun da zai yi a ga zati za a ga abu na misali kal qadam kamar kafa sifatul qadam sifa ce da ta tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin da manzo Allah ya ba da labari cewa ranar tashin kiyama za a yi ta sa mutane a wuta wuta ta ki cika ba za ta cika ba ba za ta koshe ba sai Allah ya dora kafarsa hatta yada'ur rabbu qadamahu a galabazin qadam sifa ce khabariya da zai yi a ga zati za a ga kafa duk zatin da ake iya gani to ana iya ganin kafarsa kuma za a tabbatar ma Allah ita gurgudu da tazzu gurgudun ya da tazzu tusbatu bila tamthilin sannan kuma wa tunzahu zatullahi subhanahu wa ta'ala bila ta'tili duk wata sifa za a tabbatar ma Allah ita ba tare da an kore ta ba kuma za a tsarkake zatin Allah ba tare da wai wancan za a tabbatar ma Allah ita ba tare da an ba da misali ba wannan kuma za a tsarkake zatin Allah da ita ba tare da an kore ma'anar ta ba haka nan wal aini ido shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa ido walitusna ala aini tajri bi ayunina Allah ya tabbatar ma kansa ido ita ma sifa ce khabariya zatiya wal yadaini haka hannuwa ko shi ma ya tabbatar ma kansa hannuwa wani wurin yace yadullahi ko wata ayan bali ya dahu mabasutsa a hadisi kuma kilta ya darrahman yaminun wanda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa hannaye kuma wajibi ne ga musulmi ya yarda su kuma ya tabbatar da su wal wajhu da fuska wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskar ubangijinka wasu zaka ga suna tawili sai su ce zatin ubangiji shi Allah wajhu yace wajhu da ban zatu da ban duk da ya halatta min babil majaz zati a kira shi da al wajhu amma fil asli duk inda aka ce al wajhu to wani yanki ne ke battace a cikin zati saboda haka Allah fuska yace wajhu rabbika yace to in ka zo sai ka ce fuskar ubangiji yu'am wadda ane ana nufin a ganta ranar tashin kiyama shine ma'anar yu'am duk wani musulmin kirki yana gurin a ce ya samu ganin wannan fuska din to wannan sifofin na zatiye ne kun ga cikin as-sifatu zatiya ko akwai al-ma'anawiyya sannan akwai al-khabariyya duk wannan kashe-kashen ya shiga karkashin sifofi as-subutiyya ne as-sifatu subutiyya su ne kaka samu ka kashi biyu cikin as-sifatu as-subutiyya akwai as-sifatu az-zatiyya akwai as-sifatu al-fi'liyya sannan ya sake kasa masu kuma gida biyu akwai as-sifatul ma'anawiyya akwai as-sifatu al-khabariyya ya kaka sama su kusan kashi uku. To sai fi'iliya, sai as-sifatu al-fi'iliya, as-sifatu al-fi'iliya. To su kuma fa Nala yace dama mun ji ta'rifi as-sifatu al-fi'iliya, wa hiya allati tata'allaqu bi mashi'atillah, mislu misali an-nuzuli wad-dhahik wal-istiwa al-maji'i khudh la tartabik. To misali sifofi na aiki an-nuzuli, kamar sauka, wanda ya tabbata a cikin sahihai da hadisi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna subhanahu wa ta'ala ila samai ad-dunya kull laylati, kowane dare Allah madaukin sarki yana sauka zuwa saman duniya. To cewa yanzilu sifa ce fi'iliya, sifa ce ta aiki, wannan ta ta'allaku bil mashi'a, in Allah ya ga dama ya sauka, in ya ga dama kuma yana iya fasawa. Wad-dhahik, haka siffar dariya ita ma ta tabbata a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Huraira shi ma muttafaqun ala sihhatihi, yake cewa dhahikallahu rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar fadakhala al-jannata. Allah yayi dariya, yana dariyan mutane guda biyu da suka yaki juna, ɗayan ya kashe ɗayan, suka mutu suka shiga aljanna. Kaga dhahika wannan sifa ce fi'iliya ta ta'allaqu bil mashi'a, in Allah ya ga dama ya dariya, in ya ga dama kuma ya fasa. Tunda cewa an kai dhahika, dhahikallahu rajulain qatala ahaduhuma al-akhar fadakhala aljannata. Walistiwa, haka istiwai, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, wannan istiwa, al-istiwa sawa sifa ce fi'iliya, in Allah ya ga dama ya daidaita, in ya ga dama kuma ya fasa. Ka ta'allaqu bil mashi'a, haka al-maji, tahuwa ranar kiyama, waja'a rabbuka, khuz, ka karbi wannan bayani ya kai dan uwa, la tartabik, karka samu raurawa, karka samu rudu. Al-irtibak shine al-ikhtilab wal-ittirab, shine mutun yace shi ya rikice, ya kasa sanin mi addare mi a gaskiya, mal yace la tartabi, karka samu raurawa, karka samu rudu. Abu ne wanda yake a fili. Yanzu mun ga magana akan bayani akan as-sifatu as-subutiyya, as-sifatu as-subutiyya da kashe-kashen su. Yanzu mu shiga as-sifatu as-salbiyya, al-manfiyya, su kuma waɗannan sifofi ne waɗanda ake kore ma Ubangiji su. Duk sanda ka ji an ce sifa salbiyya, sifatun salbiyya, ma'ana sifatun manfiyya, sifa wadda ba za a jingina ma Allah ita ba, sai dai a tabbatar ma Allah kishiyarta. Duk wata sifa salbiya to ana tabbatar ma Allah kishiyarta, ana tabbatar ma Allah kamala kishiyarta. Manfiyatun kal mauti waz zuhuli wal ajzi wal kasali wal gufuli. To sifofi salbiyai wanda ake kore ma Ubangiji shine manfiyatun, ababen korewa ne su, su ba a jingina ma Allah su. Ina misali kal mauti, kamar mutuwa, ba a jingina ma Allah mutuwa, sai dai a tabbatar ma Allah kamala kishiyarta shine rayuwa. So da haka in ka ce Allah baya mutuwa, bi ma'ana ya siffanta da rayuwa, siffanta kuma ta kamala. An fahimci wannan. Wazzuhuli, ko mantuwa, mutum ya manta, ya shagala da wani abu har ya sa wannan abin ya mantar da shi daga wani abu. To Allah baya yin wannan. Nabi ya ce wa ma kana rabbuka nasiya. Wal ajz, ko gajiyawa, subhanahu wa ta'ala baya gajiya. kamar da yayi ta kore ma kansa wannan wa ma masana mai lawube da wahala da gajiya ba sa sabuwa to da az-zuhul da al-ajaz duka akwai tabbatuwar kishiyoyin su kishiya az-zuhul shine al-ilmu waz-zikr tuna abu ko sanin abu al-ajaz kishiyarsa shine al-qudra wal kasal ko kasala shi ma ba a jingina ba Allah kasala babanin halit za ka ga ko wace halitta duk abin da take yi to sai an kai matakin da za ta samu kasala to shi Allah ba a jingina masa kasala wanda shine kishiyar al-qudra al-ajazu kishiyarsa al-quwwa kishi al-ajaz al-quwwa wal qufuli da kuma rabkana Allah ba ya rabkana wa ma Allahu bighafilin to ka gani Allah ba marabkani bane aka abin da kuke aikata ba marabkani bane saboda hafizun yana nan kiyaye kishiyansa shine al-hibz kiyayewa وليس في المنفي مدح غير أن ثبت ضدها لمن له المنن وليس في المنفي مدح باب وني يبو أتكين سفو في سلبية دو تسفى دعك يقولي ما الله تو باب يبو أتكين تا إن دي يبو إنك كوي غير فاشي أن ثبت ضدها شيني tabbatar da kishiyarta liman lahul minan ga wanda yake da baiwa ni'imomi masu yawa duk wata sifa salbiya to a tabbatar ma Allah kishiyarta shine yabo amma ita karan kanta ita salbiya din manfiya din to babu wani yabo a cikin ta don kace Allah baya zalunci to ba yabo ciki sai in ka tabbatar da kamala adalci wala yazlimu rabbuka ahada to hakikanin yabo shine ka tabbatar masa kamala adalci tariqatul wahyi lada sifati an tujmala fi nafyi ala alwajhi alhasan tariqatul wahyi hanyar wahyi shine alqur'ani da sunnar manzon Allah lada sifati wajen bayanin sifofin Allah an tujmala shine zaka ga an kawo su ijmala fi nafyi amma wajen korewa duk wata sifa ta ubangiji in kana karanta alqur'ani to zaka ga jumlatan kawai ake kore ta ba a tafsiri ba a fadada bayani sabanin as-sifatu as-subutiyya su zaka ga ana tafsiri ana bayani daki 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 amma duk wata sifa salbiya manfiya to ijmalin ta ake kamar da yazo kore makan sa manto sai ya ce wa ma kana rabbuka nasiya kawai to duk abin da ke da alaka da mantuwa ko rabkana ko wadi ya shiga ciki wala yazlimu rabbuka ahada ya kore maka su duk wani nau'i na zalunci to wannan shine ma'ana an tujmala fi nafi ala alwajhi alhasan akan fiska wadda take mai kyau kyakkyawa amma fasilla dal isbati thumma alqawlu fi صفاته كالقول في الذات يفي يجي أما فصل كي تفصيلي لدى الصفات لدى الإثبات وجم تبتت دى صفو في سبوتية إن كان تبتت ما الله ذا أي صفات ذاك أنا تفصيلي أنا بياني دكي 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 أنا فاتة دا بياني يمي وننشيني كما لا يبو ثم القول سنم مغانا في صفاته دنغني دى صفو في الله kalqaul fi zati kaman magana ne akan zatin Allah duk abin da zaka faɗa game da zatin ubangiji to irin shi zaka faɗa akan sifofin Allah mana ka yadda da zati to ka yadda da sifar Allah kowace iri in dai an jingina wa Allah ita amma karka ce ka yadda da zatin ubangiji amma kai baka yadda yana da hannu ba baka yadda yana da fuska ba baka yadda yana da ido ba baka yadda yana da daidaita akan al'arshi ba to wannan rarrabewar me dalilin sa menene dalilin sa babu dalili akan sa tunda dai ka yadda da zati ka tabbatar ma Allah zati to dan me da kuma zaka yi inkarin wata sifa ta ubangiji to shine yace summal qawlu sannan magana wajen tabbatarwa da tsalkakewa fi sifatihi a cikin sifofin Allah kal qawli fi dhati kamar irin maganar da ake yi ga zatin Allah za ka ga kowa yana kokarin duk wani musulmi yana kokarin ya tsalkake zatin Allah kuma ya tabbatar da zatin Allah to amma wajen sifofi sai kaga mutane sun karkasu kashi kashi wani yace sifa kaza za ba za a ce Allah na da kaza ba za a ce to menene dalilin wannan rarrabewa ai da zatin da sifofin duka Allah ya tabbatarwa kansa sannan zai yi a ce ga zati kuma ba sifofi ai wannan ba zai yi ba to shi ne yace yafi da yake zuwa min fa a yafi uni yace wal qawlu fi ba'd as-sifati mithlu ma naqulu fil ukhra bila farqin nama to haka kuma duk abin da zaka bada game da wasu sifofi to irin shi zaka bada ga kowace irin sifa da sauran sifofi wa'anda ma baka kawo su ba wal qawl magana fi ba'd as-sifati akan sashin sifofi to irin shi zaka yi mithlu ma naqulu fil ukhra irin abin da muke fada a sauran sifofi ma'ana misali cikin al-ashaira su tabbatar ma Allah sifa sifatul ma'ani sifatul ma'ani da sifatul ma'anawiyya sifofi guda 10 shahud su tabbatar ma Allah su amma sai suka zo kuma suna kokarin kore wasu sifofi wa'anda ba su ba sun yadda da Allah na da ilimi sun yadda da Allah na da rayuwa sun yadda da Allah na da kudura magana ji gani duk sun yadda da wannan amma wai ba su yadda da za a ce Allah na istiwa'i ba ba su yadda a ce Allah na da hannu ba su yadda a ce Allah na da ido ba su yadda a ce Allah na da kafa to ai yadda kuka fada game da wayancan sifatul ma'ani da sifatul ma'anawiyya irin shi za ku fada ga sauran sifofi daban ɗaya ne me ya bambanta sifar ilimi da sifar hannu babu abin da ya bambanta su tunda kowace Allah ya tabbatar wa kansa yadda ya tabbatar wa kansa ilimi haka ya tabbatar wa kansa su hannu idanu kafa da makamantansu kikenan ka huta to amma sai aka zo aka sa aka yi at-tafariq na zalunci wanda yake la dalila alai babu wani dalili akan sa za ka ga mutum zai ce Allah mai ilimi ne karabe da wani abin amma da an zo yadullahi sai ka ga yana wani kewaye kewaye waja rabbuka sai ka ga yana wani kewaye kewaye amma an ce inna Allah samiun alim lalle Allah mai ji kaga ya tabbatar ma Allah ji to kuma na an ce Allah yakan zo kuma ya tsaya yana wani a'a ba Allah ne waja amru rabbika wai al'amarin ubangijinka ne zai zo ba shi Allah ma to shine mala yace wannan ba daidai bane yadda aka fada akan sauran sifofi to haka za a fada akan sauran ma sifofi bila farqin ka sani ba wani bambanci nama wanda yake karuwa ba wani bambanci mai karuwa akan wannan duk abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne yadda babu wanda zai yi tawilin sifar ilimi ga ubangiji ko ya kore ta to haka kokar wanda yayi tawilin istiwai ko yayi tawilin sifar hannu ko idanu saboda rarrabewan ba wani dalili idan ka ce a'a ba za mu ce Allah yana da hannu ba saboda mutum ma yana da hannu to ai shi Allah subhanahu wata'ala yana da ilimin kuma ya tabbatar wa dan adam ilimi yana da ji kuma ya tabbatar ma dan adam ji waja'alnahu samian basira ko ba haka ba ya tabbatar mai da gani kuma ya san cewa shi yana gani laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga ya tabbatar maka kansa wadanga abubuwa biyu kuma ya tabbatar ma dan Adam. To ai ba shike nuna jin Allah da jin dan Adam iri daya bane, ganin Allah da ganin dan Adam iri daya bane. To haka ma wajen hannun zaka fada, haka wajen istiwa'i din zaka fada, babu wani bambanci. Kaga babu wata fitina. Amma tunda ba a son gaskiya an koshi da bid'a an dade cikin bata, to shi ne sai a tsaya ana wani kaga kabi. To ita gaskiya kwaya daya ce. Eh? Wala tamasu la lada ishtirakiha fil wasfi wasu ma lada arbabiha. To ga wata ka'ida da kowa ya yarda da ita. Da yan bid'a da ahlus sunna wal jama'a da masu tabbatar da sifofi gaba ɗaya ga Allah na kamala da wa'anda ke korewa. Menene wala tamasula? Babu tamasuli lada ishtirakiha, lokacin da aka samu tarayya a ɓangaren sunaye ko sifofi, babu tamasuli. Misali da wanda ake kira Zaidu da wanda ake kira Amr, kowannen su mutum ne, kuma kowa ya yarda da mutum ne. Kowa na da hannu, kowa na da hannu, kowa na da kafa, kowa na da kafa, kowa na da kai, kowa na da, ko ba haka ba? Amma kowa ya yarda da hannun kowa daban, amma da sunayen su hannu. Hannun Zaidu hannu, hannun Amr hannu, kafar Zaidu kafa, kafa Amru ita kafa. To wannan tarayyar ai ba shike nuna da kafar Zaidu da kafa Amru iri daya bane, dan sun yi tarayya wajen suna ko wajen sifa. In an kalli sifar kafar Zaidu za a ga irin ta wannan sifa akwai ta ga ta Amru. To amma shike nuna daya ne? Ba shike nuna daya bane. Zaidu na da ilimi, Amru ma na da ilimi, kuma kowa ya yarda da wannan. Amma ba shi ke nuna iliminsu guda ba ne, sun yi tamasuli daidai wa daida. Dama a tamasul shi ne abu ya zamo daidai wa daida da kishiyansa ko da irinsa, wannan shi ake kira da tamasul. Misali bai taɓa yiwuwa ba mai hankalin da zaka cewa da ilimin Zaidu da ilimin Amru daidai wa daida suke, da kafar Zaidu da kafar Amru daidai wa daida suke, da hannun Zaidu da hannun Amru daidai wa daida suke. Amma kuma duk sunan su ne daya, kuma duk siffar su daya. Kowa ya yarda da wannan. To tunda an ce Allah yana da hannu, ya tabbatar ma kansa yana da hannu, ya tabbatar ma kansa yana da kafa, ya tabbatar ma kansa yana istiwa'i, mu ma cikin halittu muna da waɗannan abubuwa, to ba shi ke nuna akwai tamasuli ba? Domin in wa junanmu ma ba za a samu tamasuli ba, to min babu awala ba za a same shi ga Ubangiji ba. Min babu awala. Tunda da Zaidu da Amru mutane ne. To gashi sun yi tarayya akan wani abu, amma kuma abin nan bai zama ɗaya ba. To bale da har za ka yi tunanin cewa wai wata sifa ta ɗan Adam don an jingina ma Allah irinta, wai sai ka ce wai an kamanta Allah da bawa. Kaga ai bai yi ba. Sannan da an ce Allah ya istiwa'i, sai ka ce wai yayi kama da istiwa'in mutum, in mutum ya zauna saman kujera ko saman tabarma ko saman kaza ko saman kaza, wai an kamanta Allah da bawa. Ai ɗan Adam na zama, akwai ama na zama, amma zaman ku ɗaya? Kare mama na yana zama. Alkal shi ma ya jilis ya sauyi alal art, shi ma yana istiwa'i. Haka ɗan Adam ma ya sauyi alal art, amma istiwa'in ɗaya ne? To haka in har kowa ya yarda da wannan tsakanin halitta da halitta kenan, babu tamasuli, kowa yayi wannan, to don me za a samu tamasuli tsakanin na bawa da Allah? To shine abin da malai yake faɗa a nan, babu wala tamasula la ishtirakiha, babu wani tamasuli tsakanin tarayyar sifofin Allah da na halitta.
fil wasfi wajen sifa
wasu ma ko suna eh dan sun yi tarayya wajen sifa ba shi za a ce kuma sun yi tamasuli ba dan sun yi tarayya wajen suna hannu hannu kaga yin tarayya wajen at-tasmiya eh to ba zai yi a ce kuma sun yi tamasuli sun zan iri ɗaya ba tunda hatta a mu karan kan mahalittu mun yarda da babu tamasuli mun yarda za ka ga kowa in zai magana launin magana ta yi daban kai yadda za ka fitar da sauti ba haka wannan zai fitar ba ka yi magana shi ya yi magana dukkaninsu menene amma akwai tamasuli da an saurara za a ji me ce za a ji bambanci ka zai al'amuru wadihun to haka duk wata sifa kar ka ji wani ƙaiƙayi na jingina ma Allah sifa na tabbatar ma Allah sifar da ya tabbatar ma kansa ba shi ke nuna wannan sifa irinta wane ba ce irinta halitta kaza ba ce da ya riga ya kare magana laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ya riga ya ga magana ba wani abu da yake yayi tamasuli da ubangiji 100 facets a ce daidai wa daida babu shi amma haka sani mai ji ne ko mai gani ne kuma da ya kara ba gaba sai ya ce waje Allahu sami'an basira dan adam kenan ka gani to in ba kai karatu ba kana cikin matsala to mallai ya ce haka abu yake lada'ar babiha agun ma'abuta wa'annan sifofin ko wa'annan sunaye duk wanda adda wata sifa to da an samu wani da irin wannan sifa ba shi ke nuna wannan sifar da tawancan da tawancan daidai wa daidai suke ba za ka iya samu hannun amru ya fi na zaidu tsawo ko ya fi shi kauri ko ya fi shi zama gajere dole ne sai an samu mai attabayu amma in ka kalli sifar su za ka ga me wajen suna kuma haka me to amma ka ga ba a samu tamasuli to amma sai wajen ubangiji za ku ce mana waya an ce Allah yana da hannu wai an yi tamasuli eh waya an ce Allah yana tahowa shikenan wai an wa Allah jiki kenan an sifar da Allah da kafafu don me kafa ka tahiya haka suke faɗa وليس في العقول ما يخالف منهج الاثبات سوى من خالف كما ابن ده yakamata ka sani walaysa bi zamu ba ma yukhalifu abinda zai sabawa fil uquli a cikin hankula manhaj al isbat gore bai na tabbatar da sifofin Allah eh manhaji tsari na tabbatar da sifofin Allah to bai saba ma hankalin mai hankali bai saba ma hankulan masu hankula bai saba ma hankali ba siwa man khalaf sai dai wa'anda sun ka saba sune yan bid'a al-mu'tazila wal jahmiya wal asha'ira eh su ka sun ce a ba mai daba eh su duk wannan karatun sun aje shi gefe saboda dama Allah bai alƙawali sai kowa ya gane ba in ma an gane Allah bai alƙawali sai kowa ya yarda ba wani ya gane amma kuma yarda ne ba zai yi ba me yasa saboda dama Allah ya riga ya tsara duniya akan wasu sai sun shiga wuta to ya an ce sai kowa ya gane to kenan wuta ba ta da abinci in an ce sai kowa ya yarda wuta ba ta da abinci haka kuma Allah bai alƙawalin kowa sai ya bace ba kowa sai ya halaka to nan zamu kwana wani sati sai mu tashi akan wajibin mu abinda ya wajaba gare mu dangane da sifofin Allah wajibuna lada sifatihi al-ula ijra'uha 'ala allazi qadin jala subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته